sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafai da shi ga kanan labarai
ɗan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto yara maza da maza manya sama da 300 da aka tsare a wata makarantar Islamiya inda yau da yawan su an shayi musu duka an kuma keta haddan su Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa ƙaruwar rikice-rikice da munanan har-haren da ƴan bindiga ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya na sanya dubban ƴan gudun hijira guduwa zuwa Jamhuriyar Niger. Jakadan shugaban Amurka na musamman a Ukraine yayi murabus ciyar jama'a a cewar kafofin yaɗa labaran Amurka da suka ambaci majiyoyin da ke da masaniya akan batun.
Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger kungiyoyin kare muhalli sun yi jerin gwano a yau a birnin Yamai. Bayan haka kuma za ku ji hira da abokin aikin mu wato Baba Makeri yayi da gwamnatin jihar Zamfara a wurin taron Majalisar Dinkin Duniya da aka yi a birnin New York game da batun tattalin arziki da kuma tsaro a jihar.
An samu tsaro wanda yake kowa ya shaida haka a Najeriya kuma har yanzu ba mu yi kasa a gwiwa ba muna nan muna iyaka kokarin mu domin tabbatar da cewa al'ummar jihar Zamfara za su rinka kwana da idanunsu duru
sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. ƴan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto yara maza da maza manya sama da 300 da aka tsare a wata makarantar Islamiya inda da yawan su an shayi musu duka an kuma keta haddan su. ƴan sandan sun faɗi cewa galibin mutanen da aka ceto daure da sarka aka same su a lokacin da jami'an tsaro suka kai wani samami a birnin Kaduna shekaran jiya Alhamis bayan da aka kwarmata musu bayanin abin da ke faruwa. Kafar talabijin ɗin jihar ta nuna yadda yawancin mazan da yaran ke cikin mawuyacin hali duk a galabaice suke kuma da ƙyar suke tafiya. Makarantar na ɗaukar ɗalibai don ta koya musu karatun Alkur'ani ta kuma taimaka wajen sauya tunanin waɗanda suke shan miyagun ƙwayoyi ko kangararru. Ko da yake ƴan sanda sun ce makarantar ma ba ta da izinin koyar da wani abu kwata-kwata. Rundunar ƴan sandan ta ce an kama mai makarantar da wasu malamai su shida a samaman da aka kai. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa ƙaruwar rikice-rikice da munanan har-haren da ƴan bindiga ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya na sanya dubban ƴan gudun hijira guduwa zuwa Jamhuriyar Niger. Hukumar ta ce yanayin na haifar da wani sabon tashin hankalin taimakon agajin gaggawa a yankin iyakar ƙasashen biyu. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta ba da rahoton cewa ƴan Najeriya fiye da 40,000 suka tsere zuwa Niger a cikin watanni 10 da suka gabata. Hukumar ta kuma ce kusan rabin su tun daga ƙarshen watan Mayu suka isa Niger. A rana ɗaya kacal ranar 11 ga watan Satumba, hukumar ta ce fararen hula sama da 2,500 da ƙungiyoyin ƴan bindiga a Najeriya suka kaiwa hari ne suka yi gudun tsira da rayukansu. Mai magana da yawun hukumar Babar Balog ya faɗawa muryar Amurka cewa ƴan bindigar da suke kai waɗannan har-haren akan fararen hula ba su da alaƙa da ƴan ƙungiyar Boko Haram. Tun dai daga shekarar 2009 ƙungiyar ƴan Boko Haram ta kashe mutane fiye da 30,000 miliyoyin jama'a kuma sun rasa matsugunan su. Bayan haka an samu tashin hankalin taimakon agaji mai muni. Balog ya ce ƴan gudun hijirar da suka isa Niger a rikiɗe suke kaiwa.
They tell us these groups are really well organized and well armed, and they kind of operate.
Yace sun fada mana cewa waɗannan ƙungiyoyin mayakan a shirye suke kuma suna da makamai. Suna zuwa gida-gida, ƙauye-ƙauye, suna kashe mutane da lalata dukiyar jama'a. Kuma su gudu ba tare da an yi musu wani abu ba. Jakadan shugaban Amurka na musamman a Ukraine yayi murabus jiya jama'a a cewar kafofin yada labaran Amurka da suka ambaci majiyoyin dake da masaniya akan batun. Rahotannin sun ce Kurt Volker yayi murabus daga mukamansa bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya jama'a. Nan take dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ce komai ba bayan da aka tuntube ta game da batun. An ambaci sunan Volker a takaddamar wani mai kwarmata bayanan sirri da ya haddasa fara binciken yiwuwar tumbuke shugaba Donald Trump. Bayan korafin sun nuna wato bayanan korafin sun nuna cewa Volker ya taimaka wajen shirya wata ganawa da aka yi tsakanin lawyer Trump Rudy Giuliani da jami'an Ukraine. Mai kwarmatan da ba a bayyana ko wane ne ba yayi zargin cewa ranar 25 ga watan Yulin da ya gabata a lokacin wata hirar wayar tarho Trump ya nemi taimakon sabon shugaban Ukraine akan ya nemo wasu bayanan da za su alakanta tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ɗansa Hunter da wani laifi don gurgunta neman takarar Biden ɗin a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 da ke tafe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta yanke shawarar bude iyakarta da Afghanistan don ba 'yan kasar Afghanistan ɗin damar komawa kasar su su kada kuri'a a zaben shugaban kasar da ake yi a kasar a yau Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta faɗa a yau Asabar cewa ta sami sakon buƙatar bude iyakar daga Afghanistan a ƙwararren lokaci. Dama Pakistan ɗin ta shirya ta rufe iyakarta da Afghanistan a yau Asabar da gobe Lahadi don gujewa wata tashin-tashina a lokacin zaben na Afghanistan. Afghanistan dai ta sha zargin Pakistan na ba mayakan Taliban mafaka, zargin da Pakistan ta sha musantawa. A yau Asabar aka bude rumfunan zabe a Afghanistan a daidai lokacin da ake fuskantar barazanar kai hari a rumfunan zaben daga 'yan Taliban.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hotonninmu a Jamhuriyar Niger albarkacin mako na musamman din da aka ware da nufin tayar da shugabannin duniya daga bacci don ganin an so mazatta da shawarwarin da aka tsayar a yayin taron yaki da illolin canjin yanayi na birnin Paris. Kungiyoyin kare muhalli sun yi jerin gwano a yau a birnin Yamai ga wakilinmu Sulaiman Mudubarma da ƙarin bayani.
Garuruwan matasa ne suka yi tattaki daga farfajiyar da ake kira Place Wifi da ke birnin Yamai zuwa Rompuan de Martir da ke gab da gabar kogin Isa wato Flag Niger, inda suka gudanar da gangami da nufin jan hankulan shugabannin duniya akan bukatar mutunta alƙawarin da suka dauka game da batun yaki da illolin canjin yanayi. Isa Garba na daga cikin shugabannin kungiyar GVA wace ke gaban wannan yunkuri.
Mun gani an sa hannu a kasan Paris duk an kai yarjejeniya an ka sa hannu, amma har yanzu sa hannun nan babu nan ga ganin sake fuska. Don shi ne mun ka sai duk duniya ko ina an yi jerin gwano. Mun kuma 'yan Niger mun ka sai bai kamata a ce wai babu cikin wannan tsayin duniya, ya kamata a ce an yi da mu. Kuma abun horin cikin mu yau ne shugaban kasar mu ya hito da wannan babban taron da an kai a garin New York, ya dawo ya ga Cisco muna nan muna wannan jerin gwano, kenan abu ne na horin ciki wajen mu, tunda yana sa ya sani ko an kasar Niger ma kuma sun shiga cikin wannan layi.
Jamhuriyar Niger kamar sauran kasashen yankin Sahel na daga cikin kasashen da ke dandana kuda a sanadiyar dumamar yanayi, dalili kenan matasan kasar suka tashi tsaye don an karar da mahukunta akan wannan matsala, inji Nafisa Hassan Alfari, wata ƴar gwagwarmayar kare muhalli.
Yanzu in kun ga isa ruwa yanda yake shekaru da baya ba haka ne isa take yanzu. In kun duba ku ga da in ka huta nan da ka huta garin Yamai kana ga itace, amma yanzu babu itacen nan ba su nan. Kuma idan shine muke so mu ja hankalin shugabanni akan klima, akan zamantacewa na al'umma. Kenan yau mu matasa mun gani ne in bamu yi shi ba babu wanda za ya yi shi. Shi yasa yau muka taso muna nan ga marshe saboda justice climatic.
Jinkirta zartar da matakan dakatar da abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi wani abu ne da aka hango cewa yana barazana ga dorewar rayuwar halittu nan da ƴan shekaru masu zuwa.
Ba dole bane yau a ce wai da lantarki dole sai da essence ko sai da gasol. Mun ga cewa lantarki akwai abubuwa da dama da ake yin lantarki da shi. Tunda abun da ke ka takwasa matakin duniya aiki da lantarki saboda aikin lantarki ne. Mun ka ce a yi aiki a yi unhwani da rana, a yi unhwani da iska, a yi unhwani da zahin kasa kuma a yi unhwani da teku da isa da ke gare mu da muna iya lantarki da su. Yau duniya wadda muke jin zahi nan zuwa shekara 50 mailimanta suka ce ba ta yawa mutum ya yi rayuwa a duniya. Tunda zahin bai sa mutane su rayu ya kamata a ce wai kenan mun yi misali mun yi nazari tunda ba mu ba siyanmu da kannanmu da suke zauwa ya kamata a ce wai mun bar musu duniya kyautawa inda ake yin rayuwa na gaske rayuwa na jin daɗi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa birnin New York a nan Amurka. A wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana, gwamnan jihar Zamfara ya faɗi cewa gwamnatin jiharsa ta fara neman masu jari akan harkokin noma domin tada koma da tattalin arzikin jihar. Ga hira da abokin aikin mu Baban Yakubu Makeri ya yi da gwamnan jihar Zamfara, wato Bello Muhammad.
Mun zo ne kamar da kuka sani cewa duk shekara ana wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya, shine muka shigo domin mu ma mu zo mu ga abubuwan da za a yi da kuma bayyana abubuwan da ke gare mu da kudurorin gwamnatinmu na Najeriya da kuma jihar ta Zamfara.
To da ka zo menene irin gudunmuwa da za a ce ka kawo da kuma menene ka samu da kai ma da aka kai ya zama gudunmuwa ga ainihin jiharka?
Amma haɗu da masu zuba hannun jari kala daban-daban wanda kuma insha Allahu za su shigo jihar mu ta Zamfara domin zuba hannun jarin su har da bangaren noma. Akwai mutane da yawa da suke son su zo har da wannan kuduri da ke gare mu na yin rugga za su shigo domin a samu kamfuna da za su rinka tatsan madara ana yagwar da shi da kuma cheese. Wannan mun yi maganganu da mutane kusan group uku waɗanda za su yi wannan, sannan kuma da noman shinkafa da kuma noman itatuwan marmari kamar irin su apple, grape, ayaba da sauransu. Wannan su mun samu group ɗin da ke so idan za mu ba su ƙasar noma za su zo su sa wannan domin yin zirga-zirga da shi da kaiwa wasu ƙasashe na Afirka.
To ina batun tsaro tun da yake samun irin waɗannan zuba jari da sauransu sai da an samu ingantan tsaro, ya batun tsaro a jihar Zamfara?
Alhamdulillah, ba kamar da ka sani Zamfara tun zuwa na muna ta kokari kuma Allah ya shiga cikin al'amarin an samu tsaro wanda yake kowa ya shaida haka a Najeriya. Kuma har yanzu ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muna nan muna iyaka ƙoƙarinmu domin tabbatar da cewa al'ummar jihar Zamfara za su rinka kwana da idanunsu biyurhi. Misali, ko da ni zo nan ba wai na zo ne kawai wannan ziyara ita kaɗai ba, na zo kuma da diba wasu harkoki na harkar tsaro wanda kuma na samu ilimi na daban kuma akan sha'anin tsaro yadda za a shawo kan duk wani abu da zai iya tasowa wanda zai wa al'ummarmu barazana insha Allah.
To a kwanakwanin nan gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da wata sanarwa akan wasu da suke hada baki da tsofaffin ƴan kungiyar Boko Haram da suke son su tada zaune tsaye a jihar Zamfara. Wani irin matakai ne gwamnati ta dauka na ganin ta dakile irin wannan abu?
To mun dauki matakai masu ƙarfi kuma alhamdulillahi in Allah da asirin wannan mutane zai tunu domin an fara samun bayanai na siri wanda za su tona asirin masu wayannan tsare-tsare in Allah da kamar yadda ka sani ita harkar duniya ko shi ba koyi take ba kuma tunda mu tsakani da Allah muke muna son mu kare rayuwar al'umma da dukiyoyin su to na san da Allah ba zai ba mu kunya ba a koyo shi tunanin wannan gwamnati shine ya za ta yi a kare rayuwa ta al'umma ta wannan jaha don haka muna nan kuma ana bincike mai tsanani wanda an kuma fara samun kan zaren abubuwan da abun da ya faru in Allah da kuma duniya za ta ji abun da ake ciki
a san ka mato bayin rigima kuma dan ka mato bayi la ilaha illallah dan ka mato a rage rigima baka da dalima to da ka ga fasinja malan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan ka mato bana jin rigima ba abin da idame shi
To a gaida baba makeri masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 16 to yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin Yau za a ji babi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin ku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda yau ma zai dan kuma baya ya dora daga bayanin sa kan fadin daular Usmaniya wanda daular ta Ilori ke ciki.
Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ka san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chad, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna dake cikin abin da ya shafi Kamaru. To shine abin da nake so mutane su fahimta. Saboda wasu za su yi mamaki su ce aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, sai sa muka ce to yana da kyau a fada da bayanin da mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu makamancin wannan ba, a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci. Domin saboda an zo an samu masarautu, mutane suna mulkar kawunan su da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa. Amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace, sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara.
Wato
a wannan
yawa wato doctor a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko asirke za a ce.
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulani kuma dan yankin Ilorin mai babbar sarauta a wannan ƙasa ta Ilorin. Muka zauna da shi muna bayani, ya ce dukkansu Fulani ne. Ko dai da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi, amma so da yawa za a ga Yarbawa musamman yan yankunan Oyo, Osun, Lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin Najeriya. Saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya, ɗabi'unsu iri ɗaya, amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular. To abin na ci musu rai, shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su faɗa ma daular Ilorin saboda suna su kwace ta. Saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba, ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya ba ne.
Yawa to baya ga ita kanta masarautar, al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake?
To yawanci Yarbawa suka fi rinjaye, amma akwai Fulani masu ɗimbin yawa, kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan. Daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki. Saboda shike tabbatar da tarihin al'umma, cudanya da jama'a wanda za su zo da fasahar su da ilimin su da kwarewar su su zo su raya gari, sannan mutane su samu arziki, su samu sana'o'in yi da sauransu. To idan ka ce kai ka takaita a kabila ka ce kai za ta zauna a wuri, to gari ba zai ci gaba ba.
Haka.
To amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban, kowa zai zo da fasahar sa da irin ilimin su da irin baiwar da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi, to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna, duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi. Amma kuma sai zamana tasirin mutane wadanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa, ya faɗa da ya ci gaba.
To da zuka na bayani game da sauran masarautu haka.
Yawwa, abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo maga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa aka yi jihadi. Amma akwai kananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta, tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su, suka dawo karkashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodiyo ya bada tuta ga sarkin, amma daga baya ya rarraba kananan tutoci shi ma. Aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke ƙarƙashin daular Gombe, sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo ƙarƙashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaƙa. Aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. To haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara ta 1824, su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai Wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta, saboda wasu za su yi mamaki su ce aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, sai sa muka ce to yana da kyau a fada da bayanin don mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba, a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci. Domin saboda an zo an samu masarautu, mutane suna mulkar kawunan su da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa. Amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace, sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara.
Wato
a wannan yanki.
Yawwa, wato doktor, a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirke za a ce?
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulatani kuma dan yankin Ilorin mai babbar sarauta a wannan kasa ta Ilorin. Muka zauna da shi muna bayani, yace dukkan su Fulani ne. Ko da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi.
Haka.
Amma so da yawa za a ga Yarbawa musamman in yankunan Oyo, yankunan Osun, Lagos da sauransu, suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin Najeriya. Saboda mafi yawancin su suna ganin al'adun su iri daya, dabi'un su iri daya, amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular. To abin da na ci musu rai, shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular Ilorin saboda suna so su kwace ta. Saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba, ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya bane.
To doctor baya ga ita kanta masarautar al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka firin jaye koko ya abin yake.
To yawanci Yarbawa suka firin jaye amma akwai Fulani masu dimbin yawa a wannan yanki. Kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan. Daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki. Saboda shike tabbatar da tarihin al'umma, cudanya da jama'a wanda za su zo da fasahar su, da ilimin su, da kwarewar su, su zo su raya gari, sannan mutane su samu arziki, su samu sana'o'in yi da sauransu. To idan ka ce kai ka ta kai ta a kabila ka ce kai za ta zauna a wuri, to gari ba zai ci gaba ba.
Haka.
To amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban, kowa zai zo da fasahar sa, da irin ilimin su, da irin baiwar da Allah ya masa, da irin sana'o'in da yake da shi, to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna, duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi, amma kuma sai zamana tasirin mutane wadanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa, ya faɗa, da ya ci gaba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da ya amsa mana tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro kada dai ku shafa dai, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11:26 na safe. Yanzu kuma kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da labarai, amma yanzu karin a takaice.
Ce ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a birnin Hong Kong ya sanar da aniyarsa ta neman takara. Joshua Wong ya faɗa a yau Asabar cewa zai tsaya takarar neman kujerar shugaban gundama a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Wong ya faɗi cewa bayan wasu shawarwari da nazari ne ya yanke shawarar tsayawa takarar. Mr. Wong ya yi wannan sanarwar ne kafin a fara zanga-zangar da 'yan yankin ke yi a yau Asabar. Kodayake har yanzu masu zanga-zangar sun kasa samun biyan bukata daga shugabannin yankin. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto maza, yara maza da maza manya sama da 300 da aka tsare a wata makarantar Islamiyya, inda da yawan su aka shayi masa duka aka kuma keta haddansu. 'Yan sanda sun faɗi cewa galibin mutanen da aka ceto daure da sarga aka same su a lokacin da jami'an tsaro suka kai wani samami a birnin Kaduna shekaran jiya Alhamis, bayan da aka kwarmata masa bayanin abin da ke faruwa. Kafar talabijin ɗin jihar ta nuna yadda yawancin mazan da yaran ke cikin mawuyacin hali, duk sun ga labaice kuma da ƙyarma suke tafiya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ƙaruwar rikice-rikice da munanan har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya na sanya dubban 'yan gudun hijira guduwa zuwa jamhuriyar Nijar. Hukumar ta ce yanayin na haifar da wani sabon tashin hankalin taimakon agajin gaggawa a yankin iyakar ƙasashen biyu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa 'yan Najeriya fiye da 40,000 suka tsere zuwa jamhuriyar Nijar a cikin watanni 10 da suka gabata. Hukumar ta kuma ce kusan rabinsu tun daga ƙarshen watan Mayu suka isa Nijar.
Masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Botek wanda aka fi sani da zanga zanga. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu saki haduwa insha Allah a shirin mu na dare.
VOA Afrique avec la